34 za mu tashi aya ta 35 mun tsaya akan fadin Allah madaukin sarki inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin dhurriyatan ba'dha min ba'd wallahu samiu alim yau za mu tashi id qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم
إذ قالت امرأة عمران كتنا يا يندا ما تر إمرانا تفدا إتتي حنا بنت قافوزة ما هي فير مريم كينا عليها السلام مريم ما مر واتو النبي إيسى عليه السلام ابن كثير كتوا امرأة لا تحمل ما تدبات أو كان تشكي كينا مريم يا يندا امرأة عمران matar da Imran take cewa rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ya ubangiji ni nayi maka bakance dangane da abin da ke cikin ciki na ya zamanto muharraran ai ja'altu alladhi fi batni muharraran nazaran minni laka na kebance shi ya zama mai bautar masallaci mai hidimar masallaci mai je kaka dawo da aikin masallaci shine muharrar fa taqabbal minni Allah ka karba mu wannan fa kafin a haifi dan haka yi wannan bakancin ya Allah wannan abin da ke cikin ciki na nayi alwashi nayi bakance in dai na haife shi lami lafiya to na ba da shi sadaka ga masallaci ya zama mai hidimar masallaci mai daukan dawainiyar masallaci ya zama bawan Allah mai aikin masallaci ka takabbal minni ya Allah ka amsa mu wannan bakance nawa innaka antas samiul alim lalle Allah kai ne mai ji kuma alimul masani abinda ake nufi da annazar shine ma yujibu al-insanu ala nafsihi abinda mutum zai wajabta wa kansa da kansa na wani aiki wanda zai yi wato nan gaba ko kuma yanzu muharrar wanda yake kamar atik ka an yanta shi an mika shi wa Allah mutum ya zamanto wato dan da za a bayar ya zamanto muharrar din kaman me ne ba zai je duk wata harkoki na duniya ba watakila ma ya je fada cikin zunubi ko sako a'a kullum zai zauna ne a masallaci mufarragan li ibadati llahi wa li khidmati alkanisa dan ya tsaya ya tabbatar ubangiji tabaraka wataala shi kadai sannan kuma ya ta wato hidima a kanisa gurin bautar su kenan a wannan lokaci ba zan shagaltar da shi da wani abu na duniya ba kwata kwata malamai suna faɗa cewa da idan an sanya da ya zama muharrar akan sa shi a kanisa ne a coci kenan majami'a sai a sa shi bai da aiki sai hidimar wannan guri na ibada su zai rinka sharewa zai rinka debo ruwa ya rinka debe yana ya rinka lura da hidindimu ga masu zuwa ibada a wannan wurin tun yana yaro muharrar ba a ce da mutum muharrar sai in tun yana karami aka kai shi har ya balaga shine muharrar asashi aje shi tun yana karami tun bai da wayo kullum kullun yana wannan masallaci din har ta ya buluga idan ya balaga ya girma to sai a bashi zabi a ce to zaka ci gaba da zama da hidima ko kuma dai zaka yi gaba zaka je ka kama harkokinka na duniya idan ya ga dama ya ci gaba da zama in ya ga dama kuma ya tsallaka ya kara gaba an ce babu wani daga cikin annabawa face a cikin danginsa a cikin zuriyarsa akwai muharrar duk annabawan Allah gabaki daya face a na kasa da su a cikin yan uwansu akwai wanda aka mika shi aka bada shi ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan suna yi ne dan wato nuna yarda su da ibada su da bautar da su a wannan lokaci din kuma shi wannan muharrar ba a sa yarinya ba a sa yamaci saboda mace tana yin haila larurori na mata ka iya zuwa gindaya a tattare da ita da irin abubuwa dai da bai dace ma mace a ce tana zurga zurga cikin maza ba to ba a sa mace sai da namiji ake sawa jalt to anan ita mahaifiyar nana Maryam bata san abinda za ta haifa ba, kuma tayi alwashi ko tayi alkawali, tayi bakance ta bayar da abinda za ta haifa din ga Allah tabaraka wataala, zakanta Allah zai ba ta me da namiji ne, to amma kuma bata san me abinda Allah zai kaddara mata ba. Malamai tafsiri suna faɗa cikin su akwai Imam al-Baghawi ya kawo kisar ba tare da isnadi ba, yace Annabi Zakariya alaihi salam da Imran alaihi salatu wassalam shima dukan su sun auri ƴaƴa mata ne guda biyu dangin juna, ya da kanwa suka aura da Annabi Zakariya da Annabi Imran, sun auri ƴan uwan juna ne ƴan mata. Wannan yana rike da wannan, wannan yana rike da wannan. Ita matar wato Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam, Allah ya rike mata haihuwa, ba ta haihuwa, ba ta samu haihuwa ba, kuma gidansu a tarihi gida ne wanda yake na riko da addini da ibada. Wata rana sai ta ga tsuntsu yana kewayawa, yana yawo, yana yawo, yana yawo, sai ta gano ta yi addu'a, ta ce ya Ubangiji, ya Allah, kai min arziki mana, ka bani ɗa, duk da cewa ta tsufa ta yi shekaru da yawa, ka bani wani ɗa da zan samu kwanciyar hankali da natsuwa da shi, kuma dai kowane uba yana son ɗa, kuma ana jin daɗin ɗa. Tace Allahumma laka alayya in razaqtani waladan an atasaddaqa bihi ala baitil maqdis, ya Allah nayi alwashi idan ka azurta ni da ɗa, ni ko zan bayar da shi akan hidimar masallaci baitil maqdis. Sai ta dauki cikin Maryam, wannan matar Annabi Imran nake nufi, da Zakariya ba, sai ta dauki cikin Maryam. Daukan cikin Maryam din nan ba daukan ciki ne irin na kowace gama garin mace ba, wannan wani abu ne tsararre daga Allah tabaraka wataala, kamar yadda zamu zo mu karanta kisar dalla dalla, zamu karanta anan, zamu shiga cikin suratu Maryama insha Allah ta'ala, zamu karanta bi tafsil, amma bata san menene abin da ke cikin cikin wato nata ba. Shine shi mijinta yake ce da ita, to gashi kin zo kin yi alwashi, kin ce duk abin da aka baki kin sa shi a masallaci zai yi miki hidima, kin ba da shi ga Allah, to kin san me Allah zai baki? Idan Allah ya baki mace ya zaki, kuma mace ba ta cancanta yi wannan aikin ba. To dukansu su biyu da ita da shi din sai suka shiga damuwa, suna jin tsoron kada ba a ba su mace. To sai Allah ya ɗauki ran Annabi Imran, sai ya wafaci, ya bar ita Hanna kenan. Ita Hanna ita ce mahaifiyar nana Maryam, shi ne ake cewa Hannatu, Hausawa suke sawa yasu suna mai Hannatu. Hannatu din ita ce mahaifiyar nana Maryam, kun fahimci wannan? Wato muna so mu kawo kisa ne ku gane ita Maryam ya aka same ta, sannan kuma ya ta yi ta samu cikin Isa alaihi salam, wato asalin yadda abin ya faru kenan. To shine sai Allah yake cewa falamma wada'atha, ka karanta
falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unka,
na'am,
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى.
نعم.
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
فلما وضعتها يا عند تاي بيتا أي فلما ولدتها. Kalmar alwad tana nufin alwilada kenan. Kawai sai ta ga abinda ta haifa din ya mace ce, sai aka ce wada'atha, kenan damiri yarju ila annadira kenan wanda akai bakanci akan ta din in an haife ta an bayar da ita ga hidimar Baitul Maqdis qalat sai ita Hanna sai tace tana tsammanin dai ya zama namiji sai tace rabbi inni wada'tuha unsa kullum tana haifa sai tace ya ubangiji na haifa mace kuma inni wada'tuha unsa kaman ta'tadiru ila Allah azza wa jalla tana bada hanzarinta da uzurinta ga Allah mai girma da daukaka wallahu a'lamu bima wada'at Allah yace an fita sanin abinda ta haifa ta a wata kira'ar kuma wallahu a'lamu bima wada'at ita din ce ta fada tace Allah ya fi ni sanin me na haifa kira'ar Ibn Amir da Abu Bakar kenan والله اعلم بما وضعت الا يافين سنين من نائبا اما وليس الذكر كالانثى نمجي با كمان مچه بني با ما yake nufi da wannan namiji yafi mace danda namiji ne da shi zai wannan aiki amma mace ba za ta iya ba وليس الذكر كالانثى في خدمه الكنيسه lalle da namiji ba kamar mace bane wajen hidimatul kanisa wajen hidima a wannan wuri na bauta kuma wai ni sanmai tawa maryama ni din da jidda haka na sa mata suna maryam maryam a lugar su a yaren shi a wancan lokacin ana nufin al'abida duk da cewa ba ta samu dama kika ba kancanta da kai ba wa inni sammai ta maryam amma duk da haka ya Allah na sa mata suna abida da ka abida da maryam duk abu ɗaya ne in an ce maryam ana nufin baiwar Allah abdullahi bawan Allah maryam baiwar Allah da yaran su annabi imran alaihi salatu wassalam ya Allah duk da haka dai na sa mata suna ta zama abida mai bauta kuma mai hidima al-abidatu wal-khadima duk yana daukan ma'anar maryam wannan maryam da ta haifa kalat kanat min ajmalin nisa tana daga cikin matan da suka fi kowa kyau a wannan lokacin kyakkyawar mace ce kuma mafificiyar mace a wannan lokacin wa inni u'iduha bika ya Allah ina neman tsarin ta daga gare ka wa zurriyataha da kuma zurriyata kaji yanda aka fara addu'a annabi Isa tun yanzu ko zurriyataha zurriyata ai ma'ana auladaha ya'yanta min ash-shaytanir rajim daga shaytan jefaffe la'anan ne jefaffe wanda Allah ya kwashe masa albarka Allah ka tsare zuriyar Maryam da ita Maryam daga sharrin shaytan Abu Huraira ya rawaito hadisi kamar da Imam Bukhari ya fada shi a kitabut tafsir yace naji manzon Allah yana cewa ma min bani adama mauludun illa yamassuhu shaytan hina yulad babu wani daga cikin bani adam wanda za a haifa face lokacin da za a haife shi shaytan ya zungule shi in dai dan adam ne ba in dai za a haife shi sai shaytan ya dan taba shi fa yastahillu as-sabiyyu sarikan min ash-shaytan sai wannan yaro ya fado yana mai kuka saboda zungulin shaytan duk wanda za a haife shi za a ga yana kuka to shaytan sai ya zungure shi ko bai kuka ba ma akwai zungurin shaytan galiba in bai kuka ba kuma baya ma yin rai amma banda Maryam ita haka kurum ta fado da danta Isa alaihi salam shi ma haka Allah ya tsare shi da wannan sai Abu Huraira yake cewa in wa inni u'iduha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ya karanta wannan aya da wannan hadisin Imam Bukhari ya fada shi a wata riwaya na sa Abu Huraira kuma du riwayar Bukhari din a cikin Badul Khalq yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu bani adam yaqanu shaytanu fi janbihi bi asbu'ihi hina yulad duk wani dan adam da ka sani in za a haife shi shaytan ya zunguri gefen sa da yar yatsarsa in dai za a haife mutum sai shaytan ya dan zungure shi da yar yatsarsa amma gairar Isa ibn Maryam banda Isa dan Maryam ya je zai zungure shi sai Allah ya sa ya yi zunguri a cikin hijabi bai samu ya taba jikinsa ba Allah ya tsare shi kuma ya karbi wannan addu'a din ta mahaifiyarsa to bari mu ji me Allah ya ce
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا.
نعم.
وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا.
نعم.
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله.
نعم.
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
فتقبلها ربها بقبول حسن. الله يكرمي ونروقون مريم عليها السلام wato roƙon da mahaifiyar Maryam ce ita ce Hanna ya karbe shi wato bi kabulin hasanin kyakkyawan karba wasu malaman suka ce sawwa khalqaha min ghairi ziyadatin wala nuqsan Allah ya daidaita halittar na Maryam ba tare da ƙari ko rage ba Imam Sa'di yake cewa ay rubbiyat tarbiya diniya ajiba akhlaqiya adabiya yace Allah ya karbi addu'ar mahaifiyar Maryam aka tarbiyantar da ita tarbiya ta addini mai ban mamaki da kyawawan dabi'u da laduba na gari kuma amintattuwa musulunci shine fatakabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana kuma ya tayar da ita tayarwa mai kyau kenan ya daidaita ta ya dora ta akan tarbiya ta gari a bar sha'awa kuma a bar karba wasu malaman suka ce wato ita kanta Maryam saboda wannan magana da Allah ya faɗa girmanta wato ba daidai bane da girman sauran mutane tana girma sama da sauran mutane mana Allah bai batta tana girma kamar yadda ga magarin mutane suke girma ba nan da nan ta girma da wuri wa kaffalaha zakariya kuma annabi zakariya shi ya dauki nauyin ta abin da ya faru shine ita wato Hanna mahaifiyarta kenan ta dauki ita Maryam yayin da ta haife ta ta sa ta a cikin tsumma ta nade ta ta kai ta masallaci wurin manya-manyan malaman wannan gari a wannan lokaci wannan manyan malamai na wannan lokaci sune ƴaƴan Annabi Harun alayhi salatu wassalam a wannan lokaci sune suke kula da wannan masallaci na Baitul Maqdis kamar yadda ka san akwai wasu jama'a da suke kula da ɗakin Ka'aba sai tace dunakum hadhihi an-nadhira ga wannan yarinya na riga nayi alƙawari tun kafin na haife ta nace na bayar da ita ga Allah ga ta nan ana kawo ta sai su malaman da suke zaune a masallacin suna ibada sai suka yi wato munafasa akan ta suka yi rigingine wannan ya ce a bani wannan ma ya ce a bani saboda yar gidan shugabansu ne jagoransu shi ne Annabi Imran ko alayhi salatu wassalam sai kowa ya yi sha'awar bari ya ɗauke ta sai Zakariya Annabi Zakariya ya ce da su a'a ni na fi ku cancantar wannan yarinyar saboda ni akwai yar uwar mahaifiyarta a wurina kun ji na yawwa da aka ku bani ita ni zan furke ta sai suka ce kai Annabi Zakariya kada ka aikata mana haka kuma kada ka yi mana haka ka nuna mana bambanci idan da ana so a batta ne ga hannun wani wanda ya fi kusanci da ita ba sai a batta hannun wata da ya haife ta ba ba harka ce ta a batta a gurin wani wanda ya fi kusanci da ita ba harka ce ta a kai ta masallaci ta girma a wurin kawai abinda za a yi ƙuri'a za a yi suka rinjaye Annabi Zakariya suka ce san ba su yadda ba sai dai a yi ƙuri'a duk wanda ta fada kan ƙuri'arsa shi ke an ce a wannan lokacin sun kai mutum 29 kuma a gefensu akwai wani ruwa mai gudu tafki wasu malaman kamar yadda Imam Suddi ya faɗa cikin malaman tafsiri ya ce ruwan Urdun ne wannan babban tafki kogi na Urdun sai suka jefa alƙalumansu suka yi kowa ya aka rubuta sunansa a jikin alƙalamin shi suka jefa su
wasu malamai suka ce wannan albalma din suna rubuta taurani shi a lokacin suna cikin rubutun a taurani sai aka ce to ai qur'a kenan kun ga qur'a tana da asali tun da kenan wanda alkalamin sa yayi kaza ya bayyana to shine za a dauka suka jefa ainihin wato wannan alkalman su a ciki wasu malamai suka ce abinda ya faru shine cewa aka ajefa alkalman duk wanda alkalamin sa ya tsaya to shine kawai sai aka samu dacewa da alkalamin annabi zakariya alaihi salatu wassalam shine sai ya ci qur'an to shine sai Allah ya ce wa kaffalaha zakariya sai annabi zakariya sai ya dauke ta shine mai kula da ita kenan alaihi salatu wassalam kullama dakhala alaiha zakariya almihraba din nan ya dauke ta yana lura da ita har ga ta tazo tana zama a almihrab in an ce almihrab kamar irin nan gurin liman din nan shine yake ce da shi mihrab wani wuri wanda yake wani daki da aka kebance shi madaukakin wuri kuma ana zama a gurin masallacin kansa ma ana ce da shi mihrab gaba daya duk masallaci ana ce da shi mihrab wasu malamai suka ce ba a ce da mihrabi sai in a cikin masallaci yanzu kamar nan gurin liman ya kamata ya zama to yana da step daya an gane kamar yana da step guda daya gurin mamu yana dan kasa kadan shi kuma gurin liman yana sama kadan to shine mihrab wannan bi istilahat ne dai na malami ala ayi hal wannan gurin dan daki kawai ana ce da shi mihrab wani kebantaccen daki a masallaci to duk lokacin da zakariya ya shiga cikin mihrabin ita maryam wurin da suke ibada waje da inda harizka sai samu arziki a wajenta kamar ya arziki kayan marmari kayan abinci abinda babu shi idan lokacin sanyi ne ba a samu wannan dan itacen sai an same shi a wurin idan lokacin zafi ne dan itacen da ba a samu sai a ga an same shi a wurin ta قال يا مريم أنى لك هذا سيتي يا كي مريم أنى لك هذا دقائنا أي من أين لك هذا وانا أرضك وانا كان أبنتي نية كما تأتينا كاوميك كم باني نكاوبا كم دقر أن نباني كاوميك إن باني با دقائنا كفام وانا كيني أنى لك هذا وكما تأينا كي زواميك قالت هو من عند الله تجي دغا الله ني الله اكبر تجي دغا الله ني كاجي عقيدتكم kamar ya daga Allah ne yana daga cikin itatuwan gidan aljanna aka dauko aka kawo mu inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab lalle Allah tabaaraka wa ta'ala yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafawa ba ba tare da kididdigewa ba sai tula ma dewa in ya so baka arziki baya lissafawa kawai ita baka da haka wannan daga gurin Allah yake ta ba da ansa malamai suka ce yanda annabi zakariya ya ga wannan ni'ima da wannan baiwa Allah ta samu kuma a karkashinsa take shi yake kula da ita سيتي إن الذي قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة في غير حينها من غير سبب للي وندي يكي دقيقو يكاونا نمريم يأين إتا تيدا كايا مرمري باع لوكا تنسبكم بعد وني سبب بيبا أي لقادر على أن يصلح زوجتي ويهب لي ولدا في غير حينه على الكبر lallai bai gagare shi ba nima ya bani ɗa duk da cewa yanzu ba lokacin na samu ɗa ba ne ba na yi shekaru da yawa shekara 90 da wani abu a wannan lokacin matar ta sama shi yana da shekara 92 matar sa tana da shekara 98 amma yana tsananin buƙatar ya samu ɗa ina masu ɗauke tsammani cewa don sun tsoho ba za su samu haihuwa ba Allah mai iko ne ga annabi zakariya da shi da matarsa bayan shekara 90 Allah ya ba su kuma anan ma a daidaiku a kasar na tarihi ana samu a ce yau ga mace ta shekara kaza ta samu haihuwa ana yi dan Allah nuna cikakkiyar kudurarsa da ikonsa tabaraka wa ta'ala Allah ba wanda ba shi da shi to sai Allah ya ce mai
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
هنالك أي عند ذلك أولنا اللوكتين كله تاكي دعا زكريا ربه annabi zakariya ya daga hannu ya roki ubangiji ka ji aqida ko kullum ana so bawa ya kyautata alaka da Allah kullum ka rinka jin kamar ga ta ga Allah ya daga ya roka yace Allah ya bashi ya shiga wannan guri na ibada da yake gana da ubangiji qala rabbi yace ya rab habli min ladunka ka bani daga gare ka zurriyatan tayyiba ka bani da na gari mai albarka waladan mubarakan taqiyan salihan radiya da mai albarka mai takawa salihi kuma yarjeje a gurinka wannan zurriya din yana iya zuwa ana nufin mutum daya ma zurriya da yawa ma ana nufin zurriya namiji zurriya mace ma zurriya kaga anan gurin yana nufin a bashi daya ne amma sai ki habli min ladunka zurriyatan tayyiba me yasa muka ce daya yake nufi ai akwai ayar da ya fada cikin maryam fa habli min ladunka waliya فابلي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا كباني وني ولي وتمجبنتي الأمرين كمسؤولينك دغغريك يا الله تبارك وتعالى إنك سميع الدعاء يا الله كيما يجن الدعاني كما كيما أنت الدعاني تسيمي فاروق
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين
فنادته الملائكة sai mala'iku suka kira shi an ce mala'ikatu ne ba ana nufin mala'iku da yawa ba mala'ika ɗaya ne shine mala'ika jibril amma aka yi amfani da jam'i ana nufin mutum ɗaya ko ana nufin mala'ika ɗaya mala'ika jibrilu ne shi kadai kuma qur'ani yana yin uslubin qur'ani ne wannan kamar yadda Allah ya ce yunazzilul mala'ikata kai yana saukar da mala'ika wannan mala'ika din mala'ika da yake nufi ba mala'iku da yawa ba jibril alayhi salam sai jibril ya kiraye shi ya kira shi wa a wata kira'ar ta hamza wal kisa'i fanadahu mai kun fanadatu anan gurin an ce akai ko fanadatu ne ko fanadatu al mala'ika fanadahu a wata kira'a din sai mala'ika sai ya kirawo shi وهو قائم يصلي في المحراب alokacin yana tsaye yana salla yana miƙa bukatunsa zuwa ga Allah Allah ka azurta mu da salla cikin dare Allah ka azurta mu da salla lokacin da ake da bukatarta gashi ne yana salla ana tafafatawa ana miƙawa Allah bukatu sai mala'ika ya kiraye shi وهو قائم يصلي في المحراب ai a masallaci yana sallah kenan yace da shi annallaha yubashshiruka ya zakariya Allah yana maka albishir a kirar ibnu amir da hamza innallaha lalle Allah bi kasri alif kenan lalle Allah yubashshiruka wannan kenan ala izmari alqawl lalle Allah yana maka bushara albishir bi yahya da wani da mai suna yahya wani abu sai Allah kafin ma yazo an sa masa suna wai a nuna maka tabbas an baka. Yanzu anan kaga mun samu wani annabin ku, annabi Zakariya baban annabi Yahya, an Allah yubashshiruka bi Yahya. Wannan Yahya din malaman nawa suka ce ismun ne la yujarru, shi yasa ba a ce bi Yahyi ba, ismi ne, suna ne da ba a yi masa jarra. Bi Yahya saboda ma'arifa ne, sannan yake suka ce an ce da shi Yahya ne saboda Allah ya raya zuciyarsa. Yahya daga alhayatu ne ko? Yawa, Allah ya raya zuciyarsa da imani. Wasu kuma suka ce an ce da shi Yahya ne saboda Allah ya raya wato mahaifiyar wato mahaifar mahaifiyarsa, da mahaifar a mace take ba ta haihuwa, sai Allah ya ba ta wani ɗa, ta samu ɗa a lokacin da ba a tsammanin wannan ɗan, shi yasa aka sawa sunan wannan ɗana ta Yahya. Ko ka ce Allah ya raya shi bi ta'a, da yi masa ta'a. Allah yana maka albishir bi Yahya, jam'insa shine Yahyun, Yahyun kamar Musa ne ka ce Musun, kamar Isa ne ka ce Isun. Jam'insa, jam'in Yahya Yahyun, jam'in Musa Musun, jam'in Isa Isun. To nan dai guda ɗaya ne ake nufi ko? Ba Yahyoyi ake nufi ba. Musaddiqan bi kalimatin min Allah, mutum ne mai gaskata wato da kalmar Allah. Me kalmar Allah? Mai gaskata Isa kenan, an gane ko? Mai gaskata annabi Isa alaihi salatu wassalam. An ce da annabi Isa kalimatullah ne saboda Allah ya ce da shi kun fakana min ghairi abin, kasance fakana bainal kafi wan nun, ya zamanto shi annabi Isa ya kasance ne tsakanin kafin da nu'ara, shi yasa aka ce da shi kalimatullah. Musaddiqan bi kalimatin min Allah, wannan kalimatin min Allah din annabi Isa kenan ake nufi alaihi salatu wassalam. Wa sayyidan, sannan kuma shi wannan Yahya zai zamanto shugaba ne wanda zai jagoranci daga sada ya sudu ne, an gane ko? Yawwa, ar-ra'is kenan, alladhi yuttaba, wanda za a rinka bi, wa yuntaha ila qawlihi, kuma in an je kan maganarsa an je magare tikewa, shugaba a cikin addini kenan. Wa hasuran, kuma mutum ne wanda yake Allah ya tsare shi daga zanubi, ko kuma ka ce hasuran wanda ya tsare kansa daga afkawa cikin shahawa, ko Allah ya tsare shi daga afkawa cikin shahawa. Wa nabiyan min as-salihin, kuma annabi ne min as-salihin, cikin wato salihan bayi nagari. Wannan malamai suka ce hasur din asalinsa daga al-hasru ne, al-hasru kuma a larabci ana nufin al-habsu, kamar tsare abu, tsare abu. Ina fata ana fahimta. Al-hasur shine alladhi la ya'ti nisa'a wa la yaqrabuhunna, shi hasur baya zuwa gurin mata, baya ma kusantar su. In dai mutum hasuri ne, babu ruwansa da mace, wannan sha'awa da ake ta mata Allah ya cire masa, hasur kenan, baya kusantar su. Wasu kuma malamai suka ce al-hasur ana nufin al-innin, al-innin shine mai karamin azzakari, dan yana babban mutum ne amma azzakarinsa dan karami ne haka, yadda ba zai iya ilajin mace ba, ba zai iya saduwa da mace ba, shine hasur. Wannan haka Sa'id ibn al-Musayyib ya faɗa, Allah ya masa rahama. Wannan ana nufin annabi Zakariya ya tsare kansa daga shahawa, an gane ko? Ya tsare kansa daga shahawa, baya zuwa gurin mata, bai damu da su ba. Wasu kuma suka ce a'a, al-hasur bi ma'ana al-mahsur, kamar al-mamnu' kenan, wanda aka tsare shi, ba shi ya tsare kansa ba, kwata-kwata an tsare shi ne, baya iya kusantar mace. Kana lahu mithlu hudbati thawb, gaban shi baya iya kusantar mace ya sadu da ita. amma duk da haka annabi ya yi aure dan me ya aure dan ya kiyaye ganin sa dan kar wani ya ce a to yaya bai aure ba ya yi aure malamai suka ce ya yi auren ne dan ya tsare kallon sa kar ma ya je kalli matan mutane ina fata ana fahimta wasu malaman suka ce alhasur abin da ake nufi shine wato wanda ya tsare kansa bai zagumin mata ba wai dan bai da karfin da zai sa da mace bane kawai tsabar abin da sai ne kiyaye baya ma bai ya hana kansa mace din ma al kudrati ala ilabiha yana da iko ya sadu da mace din amma ya hana kanshi to shi annabi ya yana cikin wannan babi kenan ba wai bai da lafiya bane ko nan maka mace wannan haka wasu kuma da Allah ya gara musu yadda to anan gurin tunda wannan zancen ya zo ne amma fitar yabo ko yabonsa ake ko to wani fassara ya kamata mu bashi sai mu ce a'a ya killace kansa ya tsare kansa ne ba wai yana da illa bane ba kun bayyana wannan kenan sai mu fassara hasur anan wato mai ikon yana da ikon ya sadu da mace din amma ya hana kansa saboda takawasu da tsoron Allah sa da kamewa ya hana kansa wato alaka da mata wa hasuran wa nabiyan min as-salihin kuma annabi ne cikin salihan bayi to sai yace mai kuma
qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqil
na'am
qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha'
na'am
qala rabbi ij'al li آية
نعم
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
قال ربي أنى يكون لي غلام باو الله كيرا كيف يروك أيشي أباش kuma ga halin da yake ciki ko yana cikin wani yanayi na girma da shekaru kana rabbi nan malamai sun fassara guda biyu wasu suka ce anan kala rabbi yana nufin malaika jibrilu da ya gaya masa wannan sakon sai yace rabbi rabbi ba yana nufin Allah ba yana nufin jibril ne kenan kenan yana nufin kala ya sayyidi ya shugabana anna yakunu li gulam ya za ka kamo wani albishir ni ku a wannan tsufatawa ya za a yi mana yana mamaki a haka din yanzu kuma zan samu ɗa ba wai yana inkarin Allah ba zai iya ba shi ɗa bane a wannan yanayi a wato abun ya tajab fassara ta farko kenan wasu kuma suka ce a maganar yana nufin ubangiji ne a cikin addu'a ta sai ce rabbi ya ubangiji anna yakunu li gulam ta kaka ta yaya kuma a yau wannan yanayi da nake ciki ya za a yi samu ɗa kuma ta yaya ga matata wa qad balagani al-kibaru alhali girma ya cin mani ay qad balagtu al-kibara wa shikhtu na girma na zama tsoho tukub shekara 98 shekara 92 iyali na kuma shekara 98 wa imraati aqil ga matata kuma aqimiya ce ba ta haihuwa shine aqil nan ce aqil wato aqima wacce ba ta haihuwa la talidu wannan aqil din yana iya hawa kan namiji yana iya hawa kan mace akan ce imra'atun aqil akan ce kuma rajulun aqil mace aqil namiji ma aqil qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha Allah yake kamar haka Allah yake aikata abin da ya ga dama kai dai ba ka roke mu ba to zamu maka insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar haka ne Allah zai aikata abin da ya ga dama ka roka zamu baka kuma insha Allah hudin za a baka to sai yace mai kuma yawa qala rabbi ij'al li aya sai ce ya ubangiji to ka sanya mun wata alama shine aya aya alama anuna mu wata alama wanda zan gane lokacin da matata ta dauke cikin fa azidu في الإبادة شكرا لك يا رب سين قارة إبادة سما دوجة نكي يدنون قوديا غريك يا أبنجي الله يتو آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمضا الأمر itace da zarar iyalinka ta dauki ciki to zaka ga ba zaka iya yi wa mutane magana ba kwana uku cir magana ba za ta zo ba illa ramza sai dai ka rinka yin ishara kana nuni kurum duk randa kaga haka ya faru to ciki ya samu sai ka je ka ci gaba da ibada ka ci gaba da roƙon Allah ka fuskance ni da yi mun bauta gaba ɗayanka wasu malamai suka ce ba hana shi maganar aka yi ba ma'ana afwan ba wai tsare harshen ne aka hana maganar ba ba an tsare harshen ne an hana shi yin magana ba wai ko da ya yi ƙoƙarin ya yi maganar zai kasa a'a idan ya ji alamar ce ta zo masa haka to kar ya yi maganar haka malamai suka ce Allah musu rahama shi ne daidai kuma ya faɗa cikin Maryam ko qala rabbi ja'al li aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya ba za ka yi mutane magana ba kwanaki uku a jere sawiyan daidai abin da yake nuna cewa ba wai an hana bakin magana bane dan ya ce wasabbih bil ashi wal ibkar kai tasbihi bil ashi wal ibkar safiya da maraice kaga yana tasbih yana salla yana karatu amma ba wai baya iya yin wata kwata harshen ba zai yi magana bane ba to sai me ya faru kuma
wa in qalatil malaikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wa tahharaki ala nisa'il alamin
wasu malamai sun faɗi wasu maganganun ba wannan ba dan ƙarin bayani suka ce an kame harshen ne an hana shi an ba shi daman ibada amma ba a ba shi dama yayi magana da mutane ba uqubatan lahu dan ai masa uquba saboda me saboda yayin da mala'ika ya bashi labari gashi abinda Allah ma alƙawari zai baka kuma wai bai koyi hakuri da wannan kawai sai ya tambaye shi sai an gaya masa alama haka suka ce wajen Allah masa hukuma tunda yace sai an nuna masa alama to bari a mai hukuma alamar ita ce ba za ka iya magana ba sai kai kwana uku shi ne aka ce illa ramza sai dai ishara haka Imam al-Bukhari ya kawo cikin tafsirinsa wannan ishara din kuma ta iya zamantowa bil lisani ta iya zamantowa bil aini ta iya zamantowa bil yadi an ce yanayin ishara din da hannu ko yayi da ido ko yayi da harshen sa ko na makamancin wannan wasu malaman suka ce kuma yanayi amma sautin abore ne a sautul khafi ba a iya jin magana din wasu ma sai suka yi asla to kallin manas salatu ta ayyami illa ramza azumi za kai kwana uku kwana uku azumin kwana uku ne suka ce saboda a wancan lokacin idan sun yi in dai suna yin azumi to ba sa magana da mutane sai ibada kurum in dai sun dauki azumi to ba sa magana wannan dai yana daga cikin maganganun da malamai suke ta faɗa Allah ya musu rahama dan dai kokarin bayyana maganganun Allah su fito fili wa idh qalat al malaika katina yayin da jibrilu yake cewa al malaika din nan dai har yanzu dai ana nufin jibril ne ya maryamu ya ke maryam an dawo kan maryam kuma yanzu kenan dai yanzu Allah ya bada annabi zakariya an biya masa bukatar sa ya samu abin da yake so inna allaha astafaki lalle Allah ya zabe ki wa tahharaki kuma ya tsarkake ki daga shafar namiji ce namiji bai shafe ki sai da ke ba ko kuma kace ya tsarkake ki daga yin jinin al'ada ko kuma kace ya tsarkake ki daga zanibi duk zai iya dauka wastafaki ala nisa'il alamin kuma Allah ya fifita ki ya zabe ki akan matan zamanin ki ce kike sama da kowa wasu malaman suka ce a'a ala jami'in nisa'il alamin dukkan matan zamani gaba daya Allah ya fifita Maryam akan su kaya saboda ita haife ta ne babu uba afwan Allah ya fifita take akan wannan matan zamani saboda ta haifi da ba uba ba wai an haife ta babu uba ba ta haifi da babu uba kuma babu wata mace da samu wannan in ba ita ba to shi kuma kace an fifita ta akan matan zamanin ta saboda an kebance ta ita mai zaman masallaci ce Nana Maryam kullun tana cikin masallaci tana cikin ibada to sai Allah ya ce mata me kuma
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
امام البخاري يفد حديث من ذا الله نشا خير نسائها مريم ابنه عمران ما في تماتا الدنيا ايتشي مريم ارجلين عمران سنن كما وخير نسائها خديجه رضي الله عنهما كانه خديجه انا wannan riwaya ta nuna da Nana Maryam da Nana Khadija sune manyan mata a wannan duniya din a wata riwayar kuma ba wannan ba riwayar ita ma Bukhari a cikin ahadithul anbiya riwayar Abi Musa al-Ash'ari annabi yana cewa kamula minar rijali kathirun an samu da yawa cikin mata maza kai wanda suka cika suka samu kamala suna da matsayi da girma kenan walam yakmul minan nisa'i illa Maryam ibnat Imran ba a samu mace babba mai matsayi ba a cikin mata sai Maryam ɗar Imran da Asiya imra'atu fir'aun da kuma Asiya matar fir'auna wa fadlu Aisha 'ala an-nisa'i ka fadli sariri 'ala sa'iri at-ta'am madain Aisha kuma akan sauran mata kamar fifikon wani abinci ne da ake ce da shi sarif akan sauran abinci a wannan sarif din a wannan lokacin shine abincin da yafi kowane abinci shi aka fi so shi aka fi kauna to anana Aisha in ka hada ta da sauran mata kamar haka ne a wata riwayar wanda Allah ya ce hasbuka min nisa'il alamin ya ishe ka cikin matan talikai bayi manya manya daga cikin Maryam ibnat Imran da Khadija bint Khuwaylid da Fatima bint Muhammad da Asiya imra'at Fir'aun wannan sune yi wa Allah da'a ki tsaya ki tayi wa Allah da'a da ibada wasjudi warka'i ma'ar raki'in ki sujjada ki ruku'i ki salla tare da masallah malamai suka ce anan an gabatar da sujjada ne akan ruku'i saboda su a shari'ar su sai an fara yin sujjada sannan sai a yi ruku'i an gane a shari'ar su in an zo sallah sai an fara yin ne sai an yi sujjada sannan kuma sai a yi ruku'i wasu kuma suka ce a'a ba haka ake ba haka ake nufi ba an gabatar da sujjada akan ruku'i bane dan ana nufin sai an fara yin sujjada sannan ayi ruku'i kamar misalin wuri ne da Zaidu da Amru sun zo ko Zaidu da Amru sun zo amma ba ana so a bamu labari akan wa ya fara zuwa bane sai a ce ja'a Zaidun wa Amru da aka ce ja'a Zaidun wa Amru ana nufin ja'a Zaidun awwalan thumma Amru ba haka ake nufi ba, ana nufin Zaidu ya zo, Amru ma ya zo, amma da ana nufin sai da Zaidu ya zo sannan sai Amru ya zo, sai a ce ja'a Zaidun summa Amrun, Zaidu ya zo sannan sai Amru. Kaga anan ma da ana nufin a gabatar da sujjada ake fara yi kafin rukui, sai a ce wasjudi summa rak'i, ki sujjada sannan ki wato rukui kuma. Al'ala ayi hal dai nan ana nufin, ba ana nufin cewa sujjadan ake fara yi ba sannan sai a yi sujjada, kamar yadda wasu malamai suka faɗa Allah musu rahama. To sai aya ta ƙarshe Allah ya ce me?
Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik.
Na'am.
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ.
ذَلِكَ أي wannan bayani da aka ambata ma na kisar Zakariya da Yahya da Maryam da Isa, min anba'il ghaib, yana daga cikin labaru na gaibu. Nuhihi ilaik, da muke maka wahayi zuwa gare ka ya Muhammad. Wa ma kunta sallallahu alaihi wasallam, baka kasance ba ya Muhammad, ladaihim, a tare da su, idh yulquna aqlamahum, yayin da suke jefa wannan alkaluma nasu don su yi ƙuri'a. Ayyuhum yakfulu Maryam, dan su gane wane ne zai dauke nauyin Maryam ya lura da ita, baka nan a wannan lokacin, amma yanzu muke baka labari. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, baka wurin lokacin da suke jayayya cewa wannan zai dauke ta, wannan shi zai dauke ta. Abinda muka faɗa ne dai Allah ya bamu lada na kuskure ko tantama harshe, kuma Allah mana afuwa, Allah mana rangwame. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd. Wannan mai tambaya ke cewa assalamu alaikum, a da Allah mallam ina so amun bayani ne dangane da mutumin da ya sami liman a raka'a ta ƙarshe a sallar isha'i, shi kuma a zaton sa raka'ar ƙarshe ce ta sallar magriba, ashe an haɗe magriba ne da isha'i a lokaci ɗaya saboda dalili na ruwan sama, ma'ana liman din yana sallah ta isha'i kenan, shi kuma ya zo ya ɗauka magriba ake yi sai ya jona sai ya bi, babu matsala idan aka idarar da sallar a kai sai tashi cika ta magribarsa, daman ba dole bane sai an samu haduwar niyya tsakanin niyyar mamu da niyyar liman, shi sa ma malamai suka halatta ya halatta mai farilla bi mai nafila ya bi mai farilla. Ina fata na fahimta. Yau kaga ai niyya dole samu bambanci, dan haka babu iskali kurum ka tashi ka rama sallar ka cika to abin da ya kubuce wa, anan kaga sai ka tashi ka kawo raka'a daya sai ka zauna kai tahiya, sannan wato raka'a daya da Fatiha da sura kenan a bayyane, sannan sai ka karo raka'a daya Fatiha kadai sai kai assalamu alaikum. Dalilin rashin wajibcin haduwar niyyar liman da ta mamu shine hadisin Mu'az dan Jabal ya kasance yana yin sallar isha'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin Annabi, kuma iya da masallacinsa a gida a anguwarsu, shi yake musulmanci, sai su zauna suna jiran sa. Idan sai yayi sallar isha'i da manzon Allah, yayi sallama da manzon Allah, sai ya dawo gida kuma ya zo yi wa mutanen sallah. Sallar isha'i dai ɗaya ce, ai ba ayin guda biyu ko? To shine malamai suka ce dole ɗaya ta zama ta farilla, dole ɗaya ta zama nafila. Suka ta ce ne na ce wacce ce ta nafila wacce ce ta farilla, suka rinja dai cewa wanda ya da Annabi ai ita ce dahiri, ita ce ta farilla, wanda ya shi kadai kuma, wanda ya shi da mutanansa suka bi shi a matsayin nafila ne. To a nan gurin in kun lura kenan masu sallar farilla sun bi mai nafila, kaga anan an samu bambancin niyya ko ba ka bane, dai kenan. Malaika Jibrilu ya zo, shi ma hadisi ne ingantacce, hadisin Bukhari. Malaika Jibrilu ya zo ya koya wa manzon Allah sallah, ya nuna masa lokacin sallah, da aka zo a ranar shi manzon Allah ba shine liman ba, sai zama mamu. Jibrilu ne wuce yana limanci, shi kuma manzon Allah yana bin sa, ya zo zuwa biyu, ya zo zuwan farko a farkon lokaci, an gane ko, zuwa na biyu kuma sai zo a kamar karshen farkon lokacin, karshen lokaci ya koya masa, da ya gama sai ya ce ma baina hadaini alwaqtaini
waqtu sala au kama qala alayhi salatu wassalam tsakanin wancan lokacin farko da na yanzu to a dan tsakanin nan anan ne zakai sallolinka anan muhallu shahid shi malaika jibril sallan nan tafarillah ba wajibi bane akan sa nafila ce akan sa da aka kaga mai farilla yabi mai nafila kaga ashe niyyar su bace daidai ba kaji wannan dai kenan aji kenan sannan kuma manzo Allah ya ce duk wanda ya salla a cikin ku a gida sai zo ya tarar da masallaci ana yin salla in kun yi salla a unguwar ku sai kuka zo wata unguwa ko ka zo gurin abokin ka tarar ana sallar jami'i annabi ya ce kar ka zauna kana kallon su ka shiga ka bi su wannan wanda zaka bi din sai ta zamanto maka nafila kaga anan gurin kenan mai sallar nafila ya bi mai farilla a can kuma mai farilla ya bi mai nafila duka al'amarin guda biyu ya halatta kuma yana nuna samuwar bambancin niyya da haka babu illa babu iskali a ciki an fara sallar isha na'am eh na'am yana Allah mai na tambaya an fara sallar isha sai juna da suka yi ya same su raka nawa shi yana da magariba akan sa ko su kuma suna isha to sunan ku buce mai da wani abu ko daidai suke suna daidai ko to anan malamai sun hana mutum mai sallar magariba ya bi mai isha yayi saboda an samu bambancin menene bambancin rakoyi anan gurin babu yanda zai tunda ai wancan din ma saboda yayi bine akan kuskure bai sani ba ba wai zai yi ne da gangan ba sannan yace malam da Allah ina neman karin bayani dangane da wannan hadisi na Abu Musa Al-Ash'ari da annabi yake cewa Allah ya kara masa da yake cewa shi Abu Musa yake cewa qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tashi cikin mu yana gaya mana wasu kalmomi guda biyar yace inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam Allah baya bacci kuma da mun bai kamata Allah ya bacci ba ko illa sai yan aqidar ahmadiyya dan aqidar ahmadiyya suka ce Allah yana bacci suka ce yana gajiya in ya gaji yana bacci sannan suka ce kana Allahu yasumu Allah yana yin azumi sannan kuma Allah yana farkawa suka ce Allah subhanallah subhanallah maganar ma ba ta da dadi suka ce Allah ya jami dan ahmadiyya kenan yan ahmad gula shi sa malamai ijma'i suka yi yan ahmadiyya kasarai ne arnani yana cikin aqidar su to kaga wannan hadisin ya ci karo da aqidar su daman bai dace da Allah ya bace ba yakhfidu alqissa wa yarfa'uhu yarfa'u ilayhi al'amalu amalu al-layla qabla amali an-nahar Allah shine yake adalci yake hannunsa tabaraka wa ta'ala ya daga yayi kasa da shi yayi sama da shi Allah shike daga wanda ya ga dama kuma shike sauke wanda ya ga dama yurfa'u ilayhi amalu al-layli qabla amali an-nahar ubangiji tabaraka wa ta'ala ana daukaka masa aikin wato dare kafin aikin rana mana akai mai aikin da bayi suka yi na dare sannan kuma a kawo masa na yamma ko na rana ko kuma a fara kai mai aikin rana kafin na dare yace hijabun nur abin da ya tsare ubangiji tabaraka wa ta'ala shine haske a wata riwayar kuma law kashafahu la ahraqat subahat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi da za a yaye wannan hijabin to da hasken ubangiji sai ya kone duk abinda wato yake na halitta duk abin da yake halitta a gaban ubangiji sai Allah ya kone shi wannan hadisi yana nuna mana ba yanda za a yi ga Allah ne tabaraka wa ta'ala a wannan da nake ai wannan bara a ga Allah ba shine abin da hadisi yake ne tunda daman ka kawo shi ne akan magana akan ganin Allah za a gani ko ba za a gani ba wannan ba Allah ke cewa da Allah mallan ina so a ja hankalin yan uwa samari matasa dangane da wato wata aqida da suke da ita ta sanya sutura sanya wando kasa da duwawu wato sabulanci ko kuma as down da matasan mu ke yi a yau wai a matsayin yayi gaskiya ne wannan kuskure ne ba daidai bane kuma koyi ne da kafirai kuma annabi ya ce man tashabba bi qaulin fa huwa minhum la shaga ya muku ina maimaita muku abun kunya ne saurayi a ga yana koyi da arna kai kafiri bai da matsayin da zaka koyi da shi sai dai in shi kafiri ya koyi da kai amma yaushe zaka koyi da kazami wanda bai da addini wanda Allah ya fushi da shi al maghdubi alaihim wal dallin Allah ya fushi da su batatu kai koyi da su wannan gauranci tun yaushe aka daina shi tun yaushe bai kirin da kaka fitar da bakin zuwa hunka waje hauka ne wannan da shirme wallahi da rashin ganewa da yawa za ka gani mutane ko mutum dan a caba ne yana tuka babur wai yana tuka yana a caba sai kwabe wandon haka ya rike ya rike babun din a caba ya turo duwan ya yi haka ya sa wani gajeren wando da wani gwabcecin takalmi a kafarsa inda cewa aka yi sa sutura ta addini bai zai sa ba wani abun kunya ne wallahi kamata ya yi kokari ku yi ta wa'azi wa 'yan uwanku samari su daina wannan duk wanda yake koyi da yahudanci insha Allah sai ya tashi da yahudawa ko kai ko ka daina ko kar ka daina wannan bawan Allah yake cewa fatan mu ka daina din wannan bawan Allah yake cewa malam dan Allah ina so a fahimtar da ni wato akan wani abu dan naji wasu kafafun watsa labarai suna sanya wasu waƙoƙi wai ana cewa wani waƙoƙin addinin musulunci misali akwai wata kafar watsa labarai da ne sun sa wata waka da ake cewa ni na so na ga murmushinka mai Fatimatu mai Aliyu yace amma ni sai nake ganin kaman bai kamata a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba data nake son da Allah yadda ya kamata a yi begen manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam a shari'a domin naji an ce akwai mawaka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam irin Sa'sani bin Sabit irin wannan waƙoƙi da ake sawa wato in shi'a ne suka rigaye mu suka ribaci damar da muke da ita suka je suka ta kai waƙoƙi ne na in shi'a kuma galiban waƙoƙin da ake sawa a garin nan waƙoƙi da ake cewa da sunan waƙoƙin addinin musulunci na in shi'a ne dan shi'a zai je waka sai kai gidan radio ya ba su wasu waƙoƙin wallahi cin mutuncin sabbai ne a ciki kuma duk kafafun watsa labaran ana sawa saboda su kansu masu sanya waƙoƙin ba su da ma tunanin su san waye ma shi'a waye ba shi'a ba ko kuma wasu daya su bi waƙar su ga meye manufar waƙar kawai inda akwai sauti mai daɗi kullum sai a ɗauka a saka da haka abin da ya kamata ku dage anan ku samari matasa waɗanda Allah ba ku mohiba ta waƙa din wacce take amintacciya ya halatta ku yi sai ku yi kuma ku yi waƙoƙi kai waƙa akan yakin Badar kai waƙa akan yakin Uhud kai waƙa akan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai waƙa akan Isra'ila da Mi'raji kai waƙa akan bidiyaye kai waƙa akan waye da sauransu Allah samu daidai ku akwai wani yaro ma anan ai a cikin ɗaliban mu nan gurin anan shagari kwata suke yaro ne karami da Allah ya masa mohiba wanda kwanaki ma an kawo yan kasat din nasa irin wannan wallahi ya kamata a same su a cikin samadin sunna wanda za su rinka mayar da martani yanzu yan bid'an nan suna da yara mawaka da suke waƙe na baka Hausa su ta sarrafa Hausa su zagi ahlus sunna masu dogon gemu ba masu kaza kaza masu dangalallan wando masu cin abinci da addini masu kaza mu ma ya kamata a samu samarin mu wanda suna da zalaka ta iya waƙa da ta halatta din su miyar da martani kamar yadda Hassan bin Sabit idan an taba manzon Allah sai annabi ya ce je ka mayar musu martani ruhul qudus ma ya kamata mu samu wannan to amma su ai ma suke ba su goyen baya ma kuma ya kamata a rinka samun su lokaci bayan lokaci ko da irin lecture din nan ne aka zo a rinka ba su dama a yi dan a rinka tanmiya din mauhiba din su kokarin su a rinka ciyar da shi gaba wallahi akwai waƙoƙin da a nan garin aka yi su an zagi malaman sunna an zagi wannan yan ahlus sunna an zagi wane ne an zagi wane ne yanzu irin wannan waƙoƙin da ake yi ana zagin sabbai a fakaice ko ana sukar sabbai a fakaice kuma yan samari yan sunna sai ku yi sai ku kai gidan radio sai ku bayar ku ce a rinka sawa haka ake yi ba kurin wai za mu zo mu zauna to wai zo zo wa kanka da to kuma ku ina kuma na ku ina ku da haka irin waɗannan yaran samarin ina ba su goyen baya da shawara cewa su yi nasu su ma su rinka kaiwa kafafun watsa labaran sannan kuma idan an ji irin wannan a rinka samun a ji waye yake kula da program din a lokacin a rinka zuwa ana musu nasiha a ce musu wannan waƙoƙin fa na ƴan shi'a ne kuma ana zagin sabon annabi ne sallallahu alaihi wa sallam a kai na'am ba da kida ba ai ba magana kida ai waƙe muka ce ba muna nufin waƙa da kida ba waƙe 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 kai ba za ka sa kiɗa ba, in ka je studio za su gyara ma muryar su gyara ta tai kyau, babu wani abu mahduri shar'i a ciki. Yanzu nan in ka ga daman Allah baka mauhima iya waƙar, in ka je ka karanta hadisin Isra'i da Mi'raj a cikin Sahih Bukhari da Muslim, za ka iya haddace shi ka kiyaye shi da Hausa ka kawo shi a waƙe, mutum yana ji ana karanta masa yana jin shauƙin wannan abu yana fahimta. Suna yi da yawa, samarin mu ya kamata su rinka yi. Ina bada goyon baya kuma ga waɗanda suke din su rinka yi, Allah taimake su. Da Allah malam gaskiya ne bai halatta ba a karanta addu'a da tazo a cikin Alkur'ani a cikin sallah sai dai wanda tazo a hadisi. Eh ka san Allah ya a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a karanta Alkur'ani a cikin sujada ko rukui, yace inni nuhitu an aqra alqur'ana sajidan aw raki'a, an hana ni in karanta alqur'ani a sujada ko da rukui. Daka sai dai kai kokari ka karanta addu'a da tazo daga kamar a hadisi, amma idan ta zo a Qur'ani to sai ka canja ta. Kamar misalin kaga rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, kaga ta zo a cikin Qur'ani. To irin wannan tunda annabi ya ce ba a karanta Qur'ani a sujjada ko rukui, idan ka zo sai ka gyara sai ka ce Allahumma rabbana atina fid dunya, kaga da kace Allahumma rabbana kaga wannan ba Qur'ani bane ba. Ina fata ana fahimta. To haka yake ya halatta ayyu annabi salati a cikin sallah dole ne ma, ba wai ya halatta ba. Ana yi wa manzo Allah salati a tahiyya ko a tahiyya farko da tahiyya ta biyu, haka wasu malaman suka ce dole ne, wasu ne suka ce sunna ne, ni na dauki ra'ayin da suka ce dole ne, shi yasa nace maka dole ne. Da haka ka rinka yi. Da Allah malam a Hausa me ya fassara wannan addu'a, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, babu abun bauta da cancanta in ba kai ba, sarki ya tabbata gare ka ni na kasance cikin waɗanda na zalunci kaina da kaina. A ina ya kamata a rinka karanta wannan addu'a ko a cikin sujjada ko kuma lokacin da ka gama tahiyya, in kana roƙon Allah tabaraka ta'ala ya halatta ka roƙi Allah da ita. Wannan malam ce da Allah ya taimaka amsa mu wannan tambaya din. Da Allah malam, idan mutum waye alwala ya ci wani abu da fafe wai wai sai ya kuskure bakinsa, akwai nasi akan haka? Eh haka ne malaman fiqh suka faɗa, saboda kar ka zo kana yin sallah din kana jin zaki-zakin wannan abu, ba dole dole bane ba. An samu riwaya cewa annabi ya ci wani abu ba ya tare da ya kuskure ba, kamar yadda kuma aka samu din ya ci ya kuskure. Da haka ka kuskure din shi yafi, yanzu ka ci nama da sauran farkakin naman ka dan kuskure bakin din ya zama abin nan, kar ka zo kana cin nama kana sallah kana dan karasa sauran naman. Shi yasa malaman fiqh suka ce a wanke. Wani malaka ke cewa da Allah karim kallah ya tambaya nake akan iyali na dangane da jinin al'ada, da ta kasance 30 ga watan musulunci take yin jini, kuma daga ƙarshe sai ya zo mata 26 ga wata kafin ya kai 30 din. To da suka yi kwana ukun da ta saba tana yi shikenan, sai ya dauke har sai da ta yi wanka ta kama ibada, amma kuma daga baya duk lokacin da zo fitsari sai ta ga dan digon jini haka ya zo. In dai lokacin da ta yi wannan tsarki din ta tabbatar jini ya dauke gaba daya, to wannan dan furkaki da yake fitowa ba zai cutar ba. Sannan idan ta zo ya kamata ta lura ta ga me bambancin jinin da ya zo mata a wannan 26 din da wanda yake zuwa mata 30, kalar su iri daya ko kusan sha bamban? Idan sun sha bamban ba irin wancan bane, to wannan jinin na rashin lafiya ne kenan, ba zai hana ta sallah ba, ba zai hana ta azumi ba, ba zai hana ta mijinta ya take ta ba. Amma in iri daya ne to ya canja lokaci kenan. Galiban irin wannan yana faruwa saboda planning da ake yi, ana yin allura ta planning ko a sha kwayoyi, to yana canjawa mata al'adarsu. Kawai abinda zaka gaya mata ta tsaya ta nutsu ta duba kalan jinin, ta duba kalan jinin me bambancin wancan da wannan. Sannan kuma idan ya tsaya din ta duba alamomin da take gani na daukewa jini tun wancan wanda yake zuwa mata a 30 ga wata din da wancan da wannan iri ɗaya ne kawai ta yi wankan ta ci gaba da ibada, ba zai cutar ba. Ina fata ana fahimta. Da haka wannan jinin ba zai mata komai ba insha Allah. To wannan shine abin da zamu yi amsa sauran sai wani sati insha Allah. Na'am. Addu'a cikin kata. to wata bayo Allah ta aika takarda tana cikin wani yanayi da tana takarda ce mai tsawo muna yi mata addu'a Allah madaukakin sarki ya yi mata abin da yake damunta kuma dukan mu gaba ɗaya duk mai wata damuwa Allah ubangiji ya bashi lafiya ya yi masa duk wanda yake da wata matsala ko rashin lafiya ubangiji Allah ya warkar da shi mu ma muna fata Allah ya ba mu lafiya kuma ya ƙara mana nisan kwana da riko da addini kuma ya dauki ranmu muna masu addini kuma a kurakuran mu ya yafe mana akwai wani agogo da ake sayarwa wanda ya kamata a kula shi wanda agaji ya samu abula ya tsinci wannan kwalin agogon ga shi nan irin agogon bangon nan ne amma a jiki an rubuta a farkon nan an rubuta la ilaha illallah a ƙasa an rubuta muhammadu rasulullah wato wani abun mamaki irin wannan masu kuɗin mu ƴan kasuwar mu su za su je China su sa a yi musu odar agogannin nan su taho da su a matsayinsu na musulmi ga sunan Allah a rubuce su su zai ba da masu samfur ɗin fa wai wannan yana yi ne don wai dai in mutum musulmi ya ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah din wai ya saya ina ne fa ma ka yi shi a jikin agogon alabar shi kwalin kada a yi shi kansa a jikin agogon ma akwai haɗari saboda me agogon ai zai iya lalace a zo a jefar da shi za ka iya cire la ilaha illallah ka cinye ta ne a bakinka ka ga kuskure ne wannan gashi nan sunan abin dan ku gane masu kamfanin ku je ku bi inda suke koyi musu nasiha ko a kai su ga hukumar hizba agogon wai sunico ko sunico ko sunico gashi nan dai sunico wall clock haka aka rubuta gashi nan an sa for quality wannan ba wani quality a ciki tunda an saba wa Allah yawwa gashi nan an sa la ilaha illallah muhammadu rasulullah dan Allah yanga wannan yan uwa sai a nema kama a je irin kasuwannin da aka san suna order sai a je a ce da Allah agogo nake nema irin wannan kurum abin da zaka ci kenan ina nema agogo ne irin wannan sai aka nuna masa kace da Allah ina zan samu dilan wannan agogon wanda yake kawo to sai wannan kasuwan za su ga ma a gurin wani muke sarwa katabi sai ka je shagon kawai kai shahada dan adam ne ba mala'ika ba toya ka zai ba da je ka rutsa shi kace alaji gaskiya tsakani da Allah mutane suna nan suna ma addu'ar alatsi ne a cikin gari akan wannan sana'a da kake saboda ka sa sunan Allah ana ta jefar da sunan Allah a bola da ka ni ina ma nasiha ya kamata ka ji tsoron Allah kuma a daina odar wannan agogon ko kuma a dinga goge wannan abin in kai haka Allah zai albarka a cikin kasuwancinka Allah zai yalwata maka dukiyarka zai ciyar da kai gaba amma wallahi in kai haka in baka daina ba Allah sai ya kwashi albarka cikin abin da ka mallaka ana ba shi idan ka gama don Allah ya dauki kugiya na ta yi ka ba shikenan ba ka yi san madisa kun Allah kai din kai dai da ka gaya mai wallahi nan gaba idan ya zo zai ce a an fa gaya mun cewa mutane suna tsine mu albarka kuma haka zaka faɗa yanzu wannan da ba dan ba mu san uzurinsa ba da sai mun masa addu'a gurin nan amma dai bari mu kyale shi mu sa a yi bincike a kai don Allah ƴan uwa wanda ya ga irin wannan ya rinka shiga kasuwar yi bincike kai don Allah zai taimake ka abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada na kuskure ko ta tabar sha Allah mana afuwa duk baban da ya bar ƴaƴansa baya tura su islamiya wallahi tallahi ya shiga hakkin su kuma wallahi ranar tashi alkiyama sai ubangiji ya tambaye shi akan hakkin ƴaƴansa ba daidai bane zan buga muku misali akwai wata makaranta ɗaya daga cikin makarantun mu na nan Kano da suka dauki wasu ƴan bautar ƙasa mata ne amma arna ne sai suka ce suna so a ƙarshen shekara za a gayyato iyayen yara da manyan mutane saboda dan abin da suka karantar da yara din nan za a yi irin kaman za a fito press giving day kuma za a dan yi debate haka sai suka ce wani shin yara daga guran kai likita ne kai kuma wancan malamin gona ne malamin agriculture ne sai suka samu wani a cikin ɗaliban ƙazami mara ƙoƙari sai suka ce kai kuma kai ne malamin addini malam wannan mata ne kofas a ɗaya daga cikin makarantun private schools a garin nan
suka yi wannan ba kowa ya farga ba likita yayi wanka yaron kenan ya sa necktie shi ma malamin abunan din gonan ya taho da abunan din sa da file din sa kuma da fartanya malamin addini kuma shi ma ya taho da riga mai dotti irin ta almajirai rigar sa ta yage da wata hula mai annakiya suka kifa wa yaron aka ce kowannen su zai zo yi bayani likita ya zo yi turanci shi ma agriculture ya zo yi turanci sai daga ƙarshe sai aka ce malamin addini zai zo zai yi bayani shi kuma ba zai iya larabci ba dan ba koya masa larabci ba da Hausa zai daidai lokacin da malamin addini zai fito da ya fito yana fitowa kawai kowa sai fashi da dariya wannan zai lalata rigodin din daidai lokacin da malamin addini ya fito yaron kenan dan makarantar yana fitowa kowa da ya gashi sai ya fashi da dariya mana sai aka ga hai asaba ta da kyau aka na magallawo ne ga riga ya gaggiya tana jan kasa ga hula mai annakiya ga carbi a hannu ga qur'ani ana so a nuna wa yara wanne ne yafi ina so na nuna muku cewa akwai magana da ake fada cewa yi wa yaro tsari yana yaro kamar rubutu ne a dutse idan ya riga ya girma kuma kamar rubutu ne akan ruwa kaga wannan kaga sirri bace wannan duk wanda zai ga wannan yaron bare sha'awa ya zama wannan malamin ba kaga an nuna musu kyamar addini ko amma ba kowa ne zai gane ba dai kenan na biyu kuma daidai wannan lokacin da yaron yake kokarin yayi bayani wai dan kar ma ya faɗi wani bayani da zai iya daukan hankalin mutane kawai sai aka turo sauran dalibai suna ta raba abinci sai gurin ya rikice ka gane suna bada cake suna bada lemo suna bada ruwa yara sai aka ta hayya ba a ma saurari jawabin da yaron zai yi ba wannan mata ne guda biyu kawai kofas suka yi wannan tunanin suka yi wa addinin su aiki kuma a gidajenmu kuma a garinmu wallahi malam akwai abun fada da yawa amma babu lokaci kaga daidai littafin nan na mathematics na arithmetics na yara daidai da hotuna da English din nan primary 1 primary 2 primary 3 na secondary a wannan JS1 JS2 JS3 ku dinga karantawa wallahi za ku ga hidimar kristanci na masifa da ake ciki na'am saboda ba yanda za a yi yaran dai da za a saka a buga misali a ce wani yana zuwa makaranta na farko dai ba za a faɗi sunan musulmi sai a ce Tunde is going to school Cecilia is cooking in the kitchen ba za a ce Ibrahim ba za a ce Aisha ba saboda yaran ka ya tashi da kiran Tunde Cecilia kaji daya suturar kuma daman suturar arna za a sa masa daga jerin wando da necktie ba yanda za a sa masa doguwar riga da hula saboda ba a son yaron ya koyi wannan abin to daidai da lissafi idan an zo sai an yi lissafin da zai zo ya ci karo da tsarin addini sai a ce ga mace ga namiji ka raba musu naira 100 sai a sa misali wannan an ba wa namiji naira 75 wannan kuma an ba ta 25 sai a sa wrong sai a ce wannan ya ba ta 50 wannan ya ba shi 50 shi ya ci kowa ya san wannan shine daidai ko ka san me suke dafi akan wannan Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani lizakari mislu hazzil unsayaini shi da namiji yana cin rabon mace kwaya biyu kana fahimta na da namiji idan an ba wa mace 50 to da namiji dole a bashi 100 haka rabon Allah yake to dan a kashe maka wannan aqida tun daga farko to shine sai aka kawo misalin mace da namiji amma wa yake ganewa to kalubalen anan shine ina tambayan ku wai mu da mu da ɗan boko ne da za su iya rubutun littafai irin turanci a bisa syllabus na makarantu? Yanzu ba mu da wanda suka karanta turanci a jami'oi? To me yasa ba ma ganin alƙaluman suna yawo a gari? Kullun littafan da ake karantar da yaranmu a makarantun primaries da junior secondary schools gaba ɗaya na arna ne ake kawo mana, sai kaɗan ne za a ga na musulmi, ko ka ga arne biyar musulmi ɗaya ne a ciki. Me yasa? Sai kaɗan. Me yasa mu ba mu da yanzu mu ba mu iya rubuta littafin arithmetic ba na yara primary 1, primary 2? Ina yaranmu da suke zuwa jami'a suna karanta mathematics? Ina masu kaza, ina masu kaza? Babu kishi. Wannan ta jawo wayar ɗinnan da aka yi na bana, akwai takardu da yawa mun yayyada su a cikin gari sun fi dubu. Wa takardar wayar ɗinnan da aka yi ta bana ta Hausa a sashin da suka rubuta na gwada fahimta ɗinnan, suka zo suka yi tambaya, suka ba da ɗan fasir ɗan ƙarami, sannan suka yi tambayoyi akan ilimin addinin musulunci ya zamanto ilimi ne na koma baya saboda kaza. Wato a cikin ansar dole in ka bada ansar sai ka soki addininka. Ilimin addinin musulunci ya zama ilimi ne ba kauyen ilimi saboda kaza. Sai aka ce da ilimin addini wani ilimi ne yafi karbuwa, wani ilimi ne yafi yaduwa? Na addini, na boko, na gargajiya, na kaza, dan Allah wanne zaka saka? Wannan jarabar fatawa sani kuma gabaɗaya West Africa ake rubuta ta. Wannan me suke su nuna mutane? Wato hatta a wajen amsa jarraba ma sai an nuna ma ana yakar addininka. Kuma aka ɗauko aka kawo ‘ya’yanmu kuma suka amsa, kuma in baka amsa ɗin baka faɗi. An yi moderatin ɗinta, an duba, an gama duba, duk wanda zai duba yayi ya duba ya gama, kuma wannan ba matsala bane ba. Wani ɗan uwa a ɗaya daga cikin manya-manyan ofisoshin jarabawa yake ba da labari cewa wani ya yi setting question da ya shafi Niger Delta, ya shafi rikicin Niger Delta. Yace yana daga cikin abubuwan da ya kawo wa Najeriya ci baya da karya tattalin arzikin Najeriya. A, rikicin Niger Delta. B, yakin kabilanci. C, rashin sana'ar yi. D, kaza. Wallahi malam wata arniya shugaban wurin. Kana duba wannan question din kawai sai ta kira mutumin nan sai ta bashi query. Kace dan me zaka sa? Kace rikicin Niger Delta shine ya kawo rikici. Ya kawo ci ba a Najeriya. Kana so ka hada mu fada kenan da su? Kana so ka sa ai query dina? Go and change the question immediately. Yace I'm sorry. Ya dauki question din ya je canja ta gyara. Dan girman Allah, rikicin Niger Delta a Najeriya bai kawo ci bayan tattalin arzikin kasa ba? To me yasa aka hana wannan? Saboda kasar arnaci. Kuma su suna da bakin da za su yi magana. Mu ko karab kacab Najeriya, duk musulman Najeriya da ƴan bokon mu da masu mulkin mu, masu rauna da masu bindigogi da masu kaza, wannan abun ba wanda zai magana. Ba wanda zai ce bari zan kishin addinin sa. Yace bari ya magana cewa wannan abun da waye suka yi ba su kyauta ba. An bar maganganun sun kare a gurin malamai a masallatai da mumbarai guraren wazi su yi ta ihun su. Ofishin waye kan ko ne koma ba su ma san da labarin ba. Waye zai wakilci addini zai isa da sabon Allah? Babu. Wannan musiba, wannan lalacewa da al'umma take ciki abun yayi yawa. To amma kiran shine waye zai gyara wannan addini in ba ku ba samari? Shisa kullum ku samari ku ne ake farautar ku. Akwai gazul fikri, tunani, iyakar tunaninka a fizge ka ta hanyoyin da ba tare da ka farga ba. Malami ya zo ya yi karatu, ya zo ya karantar da kai aji, baka sani ba ya tashe ka da kan manufar addininka. Boko muna cewa ku je ku karanta bokon ne don ku yi addini hidima. me amfanin turancinka a taba addini ba za ka iya fita kai turanci ka mai da martani ba. Yanzu misali guda daya na karanta a jaridar Daily Trust ta 18 ga wata shafi na 36, Sharia Commission sun yi magana, Allah saka musu alkhairi, mana Sharia Commission na Nigeria gaba daya, Council of Sharia Commission na Nigeria gaba daya, Kaduna branch, dangane da wannan yancin yaro da ake fada child rights ko child acts ko waye suke fada, suka ce suna kai karan su ga federal government, musamman wannan shugaban kasar, cewa wannan tsari na haƙƙin yaro da aka kawo mu musulmi mu ƴan Najeriya bai dace da mu ba, mu ma muna da child's rights din mu a addinin mu wanda bai ci karo da rayuwa ba, amma ba za a dauko na wasu kafirai na wasu kasashe wanda suna yakar addinin mu a ji a dauko mana tsarin America da Ingila a zo a kakaba mana shi a ce wai dole sai mun yi shi, kuma a kawo ƴan sanad da ƴan majalisa a ba su kudi su zo su sa hannu akan wannan su ci a zo a dabbaka mana ba, mu ba za mu yadda da wannan ba, ma al'asafi shadid tare da bakin ciki mai tsanani an samu wasu states sun sassa hannu sun yadda, ana nan dai ana tallatawa sauran states basu karba ba, kuma yanzu dinnan a gwamnatin nan sun fara daga abun suna tallata dama in federal government section kam sun sa hannu, dama an riga an gama ƴan senate sun rattaba hannu da musulmin da arna sun yadda. Barin mu kuma fashin bakin me yake nufi da child rights din, ku yi hakuri duk wannan yana cikin alfasadul khuluqi din, lalacewa dabi'a da tarbiya da ta jawo mana mun zo muna yakar addinin mu da kanmu da kanmu a gargashin wannan yanci na yaro, uba bai ise ya tsawatar wa ɗansa ba, baka da yancin da zaka ce wa ɗanka kanzil dan me yasa baka je makaranta ba, zai ce na ruwanka da ni, I have my rights, you have your rights, go and do your own, I will do my own. Bai da yancin da zai ce kai kaza sai ya ga dama ya dace da shi. Kar a takura wa yara, akwai uban da ya taba ɗansa a America ya masa kaza sai da akai uban aka daure shi har sai da iya ta saura a America, duk wanda an faɗa kafafun watsa labarai dan a nuna muku dokar tana aiki a wurin su, wallahi malam yaro sai dauki bindiga sai ta uban sai ce wallahi in ka ƙara min kaza sai na tashi ka aiki, duk a America da Ingila ana yi, wai wannan maguzancin waɗannan mutanen suka je suka sa mana hannu a Abuja wai suka mana wai a dabbaka mana wannan a wannan kasar tamu, wanda hatta arnan kasar nan wasu arnan kasar wallahi ba su yi da tsarin ba, a tsarin wannan child rights din yancin yaro ba a aurar da yarinya ƙasa da shekara 18, haramun ne a yi auren yarinya in dai shekara 18 ne, dole sai dai shekara 18 isa ba, ko 18 ko 18 isa ba, wanda ya aurar da ƴarsa a shekara 15 za a hukunta shi, za a daure shi, ka san me sasu kawo wannan, sun san cewa manzon Allah ya auri Nana Aisha tana shekara 6, Annabin rahama ya tare da Nana Aisha tana da shekara 9, to yanzu an ce haramun ne, Annabi ya ce halal ne, su kuma sun ce haramun ne, kuma kana matsayin musulmi saboda giyar mulki ta ɗebe ka da kuɗi da aka turo maka ka rata ba hannu ka sa hannu, sun zo sun sanya wannan gwamnan Bakura a gaba suna yakarsa, sun ce sai sun ɗau mataki a kansa saboda ya auro wata yarinya ƴar Egypt ƴar shekara 13, ya karya wannan dokar, shi ko ya fito ya yi bayani a gidan rediyo a BBC ya ce shi fa duk wata doka fa in ba ta ci karo da addininsa ba yana da cikakken yanci ya aikata, wato abin mamaki shi ne ka duba wannan mutanen lokacin da aka kashe mutane a Plato, yanzu wannan bai ci karo da yancin ɗan adam ba, aka yanka mutane aka yi ta karya wuyan jirajirai aka yi ta jefa mutane rijiya, aka yi ta zubar da jinin mutane har yau din nan ana kashe mutane a Plateau, ko shekaran jiyan can sai da aka kashe mutane, wasu mutane Fulani guda uku aka kama aka yanka aka samu su wuta a fetur, aka kama sojojin da suke tsaron wurin, aka yi disarming din su, aka kwace bindigogin su. Babu wani wanda zaka ji ya fito a Abuja yana kumfar baki yana magana, ba za su yi ba, saboda wannan wani abu ne da ya shafi arna. Amma yanzu wannan an fito ana ta haya ni kai ya akai. Na so in zo muku da jarida, don Allah ku je ku bincika ku duba jaridar Daily Trust din nan da ta 18 ga wata, shafi na 36, ku je ku ga bincike da statistics da aka yi na musulmi, adadin musulmi a Najeriya, manya-manyan ofisoshi da manya-manyan sojoji da manya-manyan 'yan sanda da manyan key officers, wallahi sai a jera maka arne-arne guda 37 sai a sama musulmi kwaya biyu. Wasu wurin ma gaba ɗaya ba musulmi ba ko ɗaya, duk gaba ɗaya majority gaba ɗaya arna ne, ba ya ma wuce majority ma duka su ne. Wannan abin da nake faɗa fa a jarida yana nan, wannan jarida ku koma ku je ku karanta. Babu wani babban mutum face yana sai wannan jarida yana karantawa, amma wa zai aiki da shi? Wa zai share wa musulunci hawayensa? Ku samari matasa masu san addini, masu kishin addini, ku ne za ku yi wannan? Idan ba ku yi ba, kuna tsammanin Allah zai turo muku mala'iku su zo su yi muku? Kuna jiran wannan lokacin? Mu din ne dai da Allah madaukin sarki ya kawo mu wannan lokacin, kuma mu ne za mu zo mu yi gwagwarmayar, kuma mu za mu zo mu yi addinin, ko mu rayu ko mu mutu, amma abin ɗaukaka ne a gare mu a ce mun mutu muna gwagwarmayar addini, mun mutu muna me gwagwarmayar addini. Akwai sakaci da rashin damuwa da kowin kula da rashin da'awa da umarni da kyakkyawa da hali da mummuna. Allah ya ce allazina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar wa lillahi aqibatu al-umur. Umarni da kyakkyawa shike raya al'umma, rashin umarni da kyakkyawa shike kashe al'umma. Duk lokacin da al'umma take zaune ba wanda zai ce ta karki in dana yin abu mummuna da ya saba wa addini, ko bata samu mai ce da ita ta yi ta aikata kyakkyawa da ya dace da addini ba, to wannan al'umma ta yi nasara. Ga gudun riko da abin da Allah ya faɗa, ko amsa kiran Allah an guje shi, gudansa shi yasa imani ya rauni kuma muka samu ci baya. Ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walil rasul idha da'akum lima yuhyikum. Ya ku wadanda kuka yi imani, ku amsa kiran Allah, ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun kira ku. Idan ka duba mata, yana daga cikin abin da ya kawo mata al-fasadul khuluqi, rashin zama a gidaje. Yau Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu innama yuridu Allah liyuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Allah ce ku zauna a gida, amma mata yau abin da suka fi sha'awa, yau shige da fice, kallabi tsakanin rauna, a shiga nan a fita nan, a dama da su duk abin da maza suke yi, wai sai sun yi, wai what man can do, wai women can do, wai better. Kuma mu Allah ya ce mana wallaini idza yaksha wan nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal unsa, Allah ce inna sa'yakum la shatta. Lalle ayyukan ku sun sha bamban, ba iri ɗaya bane, da mace da namiji ba iri ɗaya bane, aidirin halittar su ma daban, matsayin su ma daban. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafiza Allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila inna Allah kana 'aliyan kabira. Ya ta kuduwa da maza da mata, mukhalatatu ar-rijal, wannan dai yana wato wani janibi ne da yake kawo mata rauni da al-fasadul khuluqi, shiga cikin maza. Kaga mace ba ta da matsala za ta iya ratsa maza, za ta iya zama da maza, za ta iya hira da maza kuma abun bakin ciki ma tana da mijinta, wata kila saboda ma'aikaciya ne manajanta yana da meeting da ita, wani ba Allah matar tana aiki dare yayi ce overtime ya jira ya jira bata dawo ba, yace kai aikin banki take, yace kai bare ya fusawo yana zuwa ga banki a rufe, yi tambayi masu gadi yace eh akwai manaja, yace da wa kuma yace eh akwai wata mace kuma, ya sallama duk masu aiki ita kuma ya ware ta wai suna meeting kuma ta yadda meeting da daddare da meeting na rana ma duk saboda me wato tarbiyyar da aka yi wa su matan tun a gidansu ba a nuna musu kyamar kebanta da namiji ba, yau mace fa za ta shiga mota mota haid din nan za ka hawo daga nan zuwa gidan murtala daga nan zuwa bata daga nan zuwa brigade sai ka shiga, in kai mai addini ne in ka gama sai ka ce a baraka zauna anan ba wallahi sai ga mata tana hararanka, wani dan uwa ya shiga motar aka hada shi ce a bare zauna ba sai matar ta ce da shi ai uwar ka ba mace ce wallahi ka tabiya masa yace baiwa Allah addini na ne hana ni kuma na girmama ki ne wai ta gane za ga mutane irin masu yi wannan za ga mutane wai su suwa tsoron Allah ne suna kyamar mata kaza 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 ka duba saboda tsabar diga ce ka san diga ko diga bata ma san me ma ake nufi ba gaba daya abubuwan da za a faɗa din suna da yawa kuma lokacin ya riga yayi sai ku hakuri a haka mu tsaya abinda muka faɗa na daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya mana afwa Allah ya mana rangwame subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yake cewa